Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan Radio VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer suna iya jin shirin nan kai tsaye duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan la'asariya ta Alhamis 6 ga watan Afrilu shekara ta 2017 ga kanun labarai.
Wasu 'yan Siriya guda uku sun mutu a ƙasar Turkiya a sakamakon harin makami masu guba a yayin da kuma kungiyar ISIS ta yi wa fiye da mutane 30 kisan gilla. Amurka na shirye-shiryen faɗaɗa hana shiga jiragen saman fasinja da na'urar kwamfuta da ake cewa laptop zuwa wasu ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma nahiyar Afrika. Shugaban ƙasar Philippines kuma ya baiwa sojojin ƙasarsa umarnin su mamaye wasu tsibirai, matakin da zai rurrutar rikicin yanki tsakanin ƙasarsa da kuma China.
Kanun labaran kenan.
Akwai lokaci da aka yi lissafin kimanin mutane 70,000. Ke latsa Niger kowane wata zuwa Aljidalibi. A yanzu masu tahiya ba su kai 15,000 ba.
Abba Hassan na kungiyoyi da ke fafutukar kare ƴanci rane da ke ratsa hamada zuwa Turai. Hukumar Custom ta Najeriya ta ce hana shigo da motoci ta kan iyakoki ya rage sumogan makamai. Jihar Borno kuma ta shawo kan ƴan gudun hijira da ke sayar da abinci da ake ba su. Jummai Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Kasar Turkiya ta ce sakamakon binciken gawawwakin kasar Siriya da suka mutu ya nuna cewa guba ce ta kashe su. ƴan Siriyan guda uku sun mutu ne bayan da aka kai su kasar Turkiya domin a yi musu jinya tare da wasu mutane 30 bayan harin da aka kai ranar Talata a kan garin Khan Shaykhun na lardin Idlib da ke arewacin Siriya da ke hannun ƴan tawaye. Harin ya kashe mutane 100 sannan kuma fiye da mutane 350 sun kamu da rashin lafiya ciki har da yara da ba san yawansu ba. Al'amarin ya sa ana ta la'anar shugaban Siriya Bashar al-Assad da kasar Rasha babbar kawar Siriya. A wani labarin kuma kungiyar da ke nazarin yadda ake kare haƙƙi da 'yancin bil'adama a kasar Siriya da cibiyar ta ke birnin London ta ce kungiyar ISIS ta yi wa mutane 33 kisan gilla a wannan makon. Da sanyin safiyar jiya Laraba kungiyar ISIS ta aiwatar da wannan kisan a Dar Izo da ke gabashin kasar. Sai dai ba a tantance waɗanda ISIS ɗin ta kashe ba, walau mayaka daga ɓangarorin da ke fafatawa ko kuma farar hula da sojojin ISIS ɗin suka kama kuma suka yanke musu hukuncin kisa.
Kila nan ba da jima'a ba Amurka ta fara da shirin haramta shiga jiragen sama da na'urar kwamfutar hannu da ake cewa laptop da turanci wato daga jiragen sama da suka fito daga gabas ta tsakiya da kuma Afirka. Jiya Laraba sakataren ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka John Kelly ya tabbatar da haka. John Kelly ya faɗa wani kwamitin majalisar dattijan Amurka cewa kila ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta ɗauki wasu matakan faɗaɗa wannan haramcin zuwa ga wasu filayen saukar jiragen sama. Ya ce za a ɗauki wannan mataki ne domin nuna damuwa kan ƙila ƴan ta'adda su auna jiragen saman fasinja domin su yi smoga nakiyoyi a cikin na'urorin kwamfuta. An buƙaci matafiya da ke shiga jiragen sama kai tsaye zuwa Amurka daga wasu ƙasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka da su sa na'urorinsu kamar laptop cikin akwatunan su maimakon su shiga jirgi da su. A ranar 21 ga watan Maris Amurka ta ba da sanarwar wannan haramci sakamakon dokar shugaban ƙasa da ta shafi matafiya daga wasu ƙasashen musulmi.
Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte ya baiwa sojojin ƙasarsa umarnin su kwace ko kuma su mamaye wasu tsibirai a tekun kudancin China, matakin da ko tantama babu zai rurrutar wutar rikicin yanki tsakanin ƙasar da China. Yau Alhamis shugaba Duterte ya bada wannan umarni a yayin wata ziyara da ya kai sansanin soja a lardin Palawan da ke yammacin ƙasar. Ya faɗa wa manema labaru cewa yana shirin ɗaga tutar Philippines a tsibirai 9 daga cikin tsibirai 10 a yankin da suke takaddama a kai. Kasar China ta yi ikirarin cewa ita ke iko ko kuma yankin tekun mai fadin kilomita miliyan 3.4 mallakinta ne. Ta yi watsi da ikirarin kasashen Philippines da Taiwan da Vietnam da kuma Malaysia.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani matashi ba Falastine ya mutu bayan da wata motar wani da ke tukawa ko wani ba Falastine ke tukawa ta kade shi da abokinsa yau Alhamis a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke mamaye da shi. Rundunar sojan Isra'ila ta ce mazan biyu suna tafiya ne za su je tashar mota unguwar Yahudawa yan share wuri zauna ta Ofra a lokacin da direban motar ya kade su. Mutum na biyu ya ji rauni. Rundunar sojan Isra'ila ta ce an kama direban motar. Wannan shine al'amari na bayan nan na munanan tarzoma a yankunan Palestina da Isra'ila da aka fara a watan Oktoba shekara ta 2015 waɗanda aka kashin sun hada da ƴan Isra'ila 42 da Amurkawa 2 da kuma akalla Palestina 241.
Ziyarar kwanaki biyu ta tarihi da shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani kai kasar Indonesia ta fi mai da hankali ne akan dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya yi alkawarin gina babban asibiti da kuma cibiyar harkokin Islama a Afghanistan baya ga yarjejeniyoyin da suka kulla domin ƙara danƙon zumunci tsakanin kasashen biyu. Haka kuma shugabannin biyu sun tattauna yadda za su yi aiki tare domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi. To amma kuma da alama ba su ambaci batun kusan 'yan gudun hijirar Afghanistan 8,000 da suke neman mafaka ba.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Biyo bayan matakan haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar Turai da hukumomin ƙasar Nijar na daƙile kurarar ƴanci rani zuwa Turai da suke bi ta cikin ƙasar, yanzu rahotanni na cewa an samu ragowar masu tafiyan daga 70,000 da ke ratsa ƙasar cikin wata ɗaya yanzu sun kai ragu zuwa 15,000. Jami'in wata ƙungiya da ke sa ido kan batun ƴanci rani Malam Abba Hassan ya yi wasu lemumin barma ƙarin bayani.
Alƙaluman hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da baƙin haure sun bayyana cewa yawan mutane 'yan ƙasashen Afirka da ke latsawa ta Nijar domin zuwa nafiyar Turai ya ragu sosai daga watan Mayun 2015 kawo Nuwambar 2016, abinda ke nuna alamar tasirin matakin daƙile ɓarauniyar hanyar da baƙin haure ke amfani da ita a can baya. Abba Hassan na ƙungiyar Alternative Expatriate Wayan da ke bin diddigin wannan al'amari na cewa
akwai lokaci da aka yi lissahin kimanin mutane 70,000 ke ratsa Nijar kowane wata zuwa Alger da Libya. A yanzu masu tahiya ba su kai 15,000 ba. Lalle akwai wuya a ce tabbat ga kimanin masu tahiya, amma idan aka diba lalle sai a ce mutanen sun rage. Ba da shima ba mu ƙungiyar mutane Alternative Expatriate Wayan mun bi hanyar nan har zuwa iyakan Alger. Kuma mun gano cewa duk da haka akwai mutane 'yan ƙalilan masu tahiya.
Halin kuncin da talakawa ke ciki a kasashen Afirka wanda kuma ake dangantawa da rashin adalcin shugabanni shine ke ƙara ingiza matasa ɗaukar kasadar keta dajin hamada kafin su kai inda za su ratsa teku. Kamar yadda 'yan magana ke cewa abin da ya sa kusu wuta ya fi wutar zafi, in ji Kakatu da wani matashi ɗan asalin yankin Difa.
Inda ka san kana tahiya kowace risk na duniya akwai, amma ka hito ta risk nan inda ka bari ba dadi ne. Kaga za ka ji sahiya guda ka tashi mutum guda ya ci miliyar 100 don taimako da ake wani shinkawa hada ake kawowa a ce a ba ma talakoki Niger, kin ma za ka ji mutum biyu uku sun handama sun zamna. Za ka hana kuma mutanen tahiya, ai ba zai yi ba.
Taimakawan bakin hauren da ke ratsawa ta Agadez zuwa Turai ko waɗanda ke yada zango a Agadez bayan sun fito daga neman kuɗi, wata muhimmiyar hanya ce da ke samar da kuɗaɗen shiga ga jama'ar yankin Ayer, sai dai a yau komai ya tsaya cik a wannan yanki.
Akwai waɗanda tahiyar dawowar nan na bakin haure tsakanin Niger da Libya da Algeria shike ba su an abin da suke riƙe suke ci da iyalinsu.
Kamar yadda ministan cikin gida Bazoum Mohammed ya bayyana a taron bita da ƙungiyar tarayyar Turai.
Ces flux de milliers de personnes alimentent une certaine économie.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah, Allah, Allah. Hadakan mu afirka mu sojuna. Manufar mu ananda mutangana. Zama ana mutunci dalumana.
A Najeriya, hukumar kastam ta ce ɗaya daga cikin nasarorin hana shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasar shine rage sumogan makamai da ake ta cikin irin waɗannan motoci, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Nasiru Adamu Lika ya aiko mana.
An shiga wata na hudu tun haramta shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasar Najeriya da komawa kacokan hanyar teku. Hukumar hana fasakobri da ke kula da wannan doka ta ce ba wai kawai raye tashoshin tekun Najeriya ta hanyar hana kubucewar kuɗi zuwa Kwatano ne ribar ba. Matakin ya taimaka wajen daƙile shigo da makamai. Shugaban hukumar ta Custom Hamid Ali ya ce akan cusa makamai a motocin da ake shigo da su ta kan iyakokin ƙasa, kuma kazalika ba ma lalle ne ake shigo da motocin ta sayayyar hanya ba. Da haka matakin ya daƙile smoga. Hukumar dai bata faɗi riba ko yawan kuɗin da wannan mataki ya jawo Najeriya ba, amma ta ci gaba ne da kare matakin da nuna duk dabarar jami'ai sai an samu masu yunkurin keta kan iyakokin na Najeriya da ke da karancin tsaro. Aminu Abubakar Dangaladima mataimakin shugaban hukumar custom din ne.
Mu abinda muke yi ofisoshi da yawan da suke muna yi abinda gwamnati ke son a yi, ba za a yiwa mu wuce bisa ga abinda ba gwamnati ta tsara ba. In ka ce ya ake yi har a ce mota ta shigo, ba ha ganin mutum gida yake da shi yayi katanga ya sa makulli ya kulle, kuma barawo in yana son ya shiga sai ya tsallaka ya shigo gidan, kuma ya sa ta ya fita. Wannan ba wani abu da ake kira a ce wai sakaci ba. Gwargwado ma'aikatan mu suna kokarin su, kuma kowa sai da wannan bodar take ta Najeriya tsawon da take da shi da yawan mutanen mu.
Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya sha nana ta cewa koda ana samun kuɗin shiga masu yawa bakin teku, daƙile hanyar ƙasa ka iya yi wa wani sashe illa.
Akwai tattalin arzikin ruwa, akwai tattalin arzikin sama, akwai tattalin arzikin ƙasa. Saboda tattalin arzikin da ya ginu kusan shekaru 50 ana haka, to matakai ne ake dauka saboda mutanen wurin akwai wanda ba zai taba iya zuwa baki ruwa bai wannan sana'a, kuma ita ya iya. Tattalin arzikin ne aka sake daure shi. Yanzu idan ka dogara da dagaruwa komi za a kawo shi, to idan aka samu matsala a waɗannan yankin kawai fa, wanda ba dole bane kilomita 1,500 ka dauko abu ka zo lafiya. Saboda mun ga yanda tumatir da ake nomawa a yankin Maiduguri da kifin da ake cirowa a Baga da aka samu matsala a yankin, duk sai da aka yi kamfan shi. Saboda haka dole ne ƙasa kullun ta rinka tafiya da tsari da option A da option B da option C, amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta. Ai ba bodan da ba dan custom. Kasashen da ke amfana idan motan ta tsada na Lagos tana da arha, kasuwancin Lagos zai kace na bodan da kansa.
Shi ma jami'in kungiyar kwadugo ULC Nasiru Kabir ya ce kungiyar su ta dauki matakin na custom da cewa tsaurin rayuwa ya haifar.
Ba maganan ayyuka na kuntata ƴan Najeriya ba da kawo hanyoyi na ƙara zafafawa talauci yadda mutane suke cikin nan ya rada ƙara su a ciki.
Agaman Petur custom kan sama Najeriya mafi yawan kuɗin shiga da kuma hukumar a yanzu ke tutiyar tara mafi yawan kuɗi a tarihi. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gwamnatin jihar Borno ta shawo kan matsalar cimaka ga dubban ƴan gudun hijira da suka baro yankunan suka dawo fadar jihar Borno. Yanzu sabuwar matsalar ita ce ta ƴan gudun hijirar da suka ƙoshi har suka yi sayar da tallafi da ake ba su. Mataimakin gwamnan jihar, wadda har ila yau shi ne shugaban kwamitin kula da ƴan gudun hijirar, shi ne bayyana haka a hira da yi da Jummai Ali.
Batun gudun hijira da yanayin da aka rage su a camp da yanda ake ciyar da su, na da da na yanzu ya akwai bambanci. Da za a yi musu abincin gaba daya a waje daya, da muka samu haka din ba zai yiwu ba din kori yaushe complaint na yawa. Sun ce abinci yana karkatarwa, sun ce kuma abincin ba ya ishe su. Shi ne kuma Allah ya taimake mu mu samu basira wacce ta bari mu gwada wani hanyar da mai mafita. Mun zo muka bi kam-kam muka yi musu rajista bisa ga iyali. Da muka yi haka, a yanzu da nake magana din mun samu saukinsa, yadda ake mana kawo mana koko da yaushe din babu. Don za mu ba da abincin ma kowane magidanci da mutanensa wata-wata ne. Kuma masu taimaka mana suna kawo nasu. Amma abin da ke damu mu shine yanzu waɗansu sun yi koshi har ma abincin da ke ba su suna su kamar su saya. Suna yi caca da shi. To amma mun sha kan wannan kuma. Yanzu kowa yana sai kuma garruwansa. Mai girma gwamna kuma yana kan kwatanarinsa wanda kafin mutane su koma din masu mu gyara garruwan din. Yawancin mutane da suke nan mai yawa shine Bama da Goza da Damboa da Damasak da Ngala. Su dikwa su ga sun koma dama yawancinsu suna da kama garinsu. Kuma yawancinsu su ga sun koma. Su kwandaga yawancinsu su ga sun koma. Amma a dadin dukka lawar game guda 20 din suna a Maiduguri.
Garkuwa da yan mata Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya
mataimakin jihar gwamnatin jihar Borno Malam Durkuwa kenan Akaji ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shin a ganin ku akwai rawar da dabbobi kamar karnuka za su iya takawa a yaƙi da ƴan ta'adda? Wannan ce tambayar da muke neman ra'ayoyinku akai an jima ba da sha cikin shirin dare. Karfe 11 da kusan minti 17 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana ga jin mai da shirinmu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Senator Ali Wakil, shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya wanda zai ƙoƙarin amsa tambayoyinku game da fatara. A yau kuma za mu karɓi tambayoyi ne daga wasu daga cikin masu sauraronmu daga Damaturu jihar Yobe. A saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba ga mai tambayarmu ta farko.
Assalamu alaikum. Sunana na Salim Akure Sabon Keji daga nan garin Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya kuma shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Yobe. Na farko ina ma shi babban bako barka da zuwa wannan fili.
Barkanmu dai.
Ina da tambaya guda uku mai girma Senator.
Na'am.
Tambaya ta guda ɗaya shine ganin cewa kai ne chairman na committee a Majalisar Dattawan Najeriya mai yaƙi da talauci da fatara wacce ta addabi al'umma. To ba da mantawa gwamnatin Najeriya ta yi wani kuduri na tallafawa matasa da ma dukkan wani wanda baya aikin gwamnati na cewa za su dinga ba su allowance na naira 5,500 duk ƙarshen wata. So wannan abin ba mu san a ina aka tsaya ba a yanzu haka. Sannan tambaya ta ta biyu shine a matsayinka na sanata wanda kai ne samu kwamiti na yaƙi da talauci da fatara, wani ƙuduri ne ka kawo don saboda yaƙi da talauci da fatara? Sannan tambaya ta ta ƙarshe ita ce tambaya ta ta uku, ganin cewa mu aikuwa maso gabashin Najeriya muna da matasa wadda ba su da aikin yi, to wani ƙuduri ake yi wa matasa a nan gaba? Assalamu alaikum.
Senator gare ka.
Masha Allah, shi ne talauci tun ran da Allah ya halicci duniya ya halicce ta tare da fatara, kuma shi kada yake azubtawa ma wanda ya so, kuma shi yake ragamu wanda ya so. Ita gwamnati a kowane ƙasa ne ma za ta yi iyaka ƙoƙarinta ne ta ga cewa an kare wannan talauci. Kamar yadda ya faɗi, gwamnatin tarayya ta fitar da biliyan, ta ware biliyan 500 a kasafin kuɗi na 2016. Amma cikin rama Ubangiji saboda sabon tsari ne, kuma babu abin da Bature ke kira institutional framework, wato wani ginshiki za a aiwatar ita kanta gwamnatin a watan 11 na 2016 ta ga cewa ya kamata ta ɗauki biliyan 189 da kaisu wasu sassa wanda aka fi buƙata. Kuma a hali yanzu da nake muku magana, kusan biliyan 90 ne kadai aka samu aka kai shi biyan bukata. Wannan kuma shi ne inda aka ɗauki mutane 200,000 inda ake kira NPA wanda za su koyar ake ba su 30,000-30,000. Maganan alkawari da yake mun yi mu jam'iyyar APC da Baba Buhari da cewa za a ba da mutane 5,500 ya kai an soma amma a jihohi 7 kurun. Wannan kuma faru ne saboda su gwamnati sun jiha wanda da haɗin gwiwar su ne za a yi a fitar da taswira na wanda za a ba su wannan abin wanda suka fi bukata a cikin bukata da sauransu haka su ne ba su iya sun kammala ba. Dama kuma bankin duniya ita take kokari ta taimake mu a inda aka kammala bismillah ta'ala jihohi 7 sun soma cin wannan gajiya. A kasafin wannan kuɗi na 2017 wanda bismillah ta'ala nan da kwana kaɗan mu majalisa za mu aiwatar da shi an yi tanadin wannan makudin kuma bismillah ta'ala muna keta san duk gwamnatocin jihohin Najeriya kafin nan su riga sun cika duk sharuɗa da mutanensu da al'ummarsu za su ci wannan gajiya. Kuma akwai basussuka da ake bayarwa a wani banki da ake kira Bank of Industry wanda ake kira jarin kasuwa wanda za a ba da bashi 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 da 100,000. Ina kira ga su 'yan yobe da hanyar ta zuwa wannan bankuna. Ana bayarwa ta hanyar ƙungiyoyi ne masu zaman kansu wato cooperatives wanda aka rijistar su da jiha ko da gwamnatin tarayya ko da Cooperative Affairs Commission. Kuma babu kuɗin ruwa a ciki. Su shugabannin su na kungiya su ne za su zama musu wakilai wanda za su sa musu hannu a ba su wannan bashi. A halin yanzu gwamnatin tarayya ta kashe kusan biliyan 3 a wannan. Amma abin da kai ci mu yawancin mu a nan arewa muna nawa a kai saboda ko an ce don bashi ne kuma saboda ko ba ma son mai kungiyar nan. Ina kira ga su mutanen Yobe ma duk sauran jihohin mu na arewa su garzaya su je su tabbatar sun yi kuma sun je sun ci gajiyar wannan. A matsayin na shugaba mai kwamiti na majalisa in ka duba da muka zo mun samu cewa gwamnatoci da suka shuɗe sun aiwatar da irin wannan tallafi amma ba a same shi ya ci nasara ba saboda babu wani ma'aikata za a dogara gare shi. Za ka ga cewa mu a majalisar da tafai da mu majalisar wakilai ma mun riga mun yi doka wanda za a kafa ma'aikata wanda za ta lura da wannan talauci da fatara da sauransu haka. Batun jihar Arewa maso gabas sanin ka na cewa mu sanatoci da kuma 'yan majalisar wakilai mun aiwatar da wani doka wanda muna jiran shi shugaban kasa ya sa hannu. Wannan doka shi ne wanda aka kira aka tanadi wata cibiya wanda za ta lura da farfado da jihar Arewa maso gabas din nan wanda ya hada da jihohi da ka faɗi wanda ma ya hada da jihar da na fito Bauchi kuma da jihar Taraba da Gombe wanda ba kirga a cikin su ba. In ka duba dama talauci ya yi mana kakatu yaran mu basa zuwa makarantu hanyoyi babu. Sai karen jiya nan na je Sambisa za ka ga cewa an ka tashi daga Maiduguri zuwa Bama ka shige can Goza da sauransu ka zo ka shige Bangi za ka ga akwai munanan hanyoyi da sauransu haka. Saboda haka mun yi doka wanda muka kafa wata cibiya wanda za ta lura da farfaɗo da jihar Arewa maso gabas din nan. Kuma Allah ba mu albarkatun mutane a jikai kuma ya ba mu shimfiɗaɗɗiyar ƙasa wanda za a yi noma kuma ya ba mu abin nan mai ake kira mineral resources wato ma'adinai na kasa wanda za a yi amfani da su a ci gajiyar kasa. Wannan hukuma da muka ajiye ta za ta ci wannan gajiya ne za mu ci wannan gajiya. So abin da muka yi kenan don mu ga cewa wannan jihar Arewa maso gabas an farfaɗo da ta an yaƙi talauci rashin zaman aiki ne na matasan mu su ma sun samu madafa.
To kafin mu je ga mutum na gaba ina son ka dan yi mana bayani domin wannan tallafi da aka ce na 5,500 din nan da za a bayar mutane za su zaci cewa duk wanda bai da aikin yi ne kuma kowa da kowa ne wani ka'ida ko kuma wani mataki ne shin 5,500 duk wani matashi ko kuma duk wanda yake bukata ne za a ba da garin mu san yawa.
Bari mu koma daga baya kamar yadda ga miki akwai abin da ake kira empower wanda za a ɗauki ma'aikata da za su koyar wanda suka gama jami'a da sauransu haka da kimanin su haka za a dinga biyan su 30. A ƙarƙashin wannan kuma akwai abin da ake kira artisans wato wanda masu aikin yi za a koya musu sana'a a ba su kayan aikin yi amma suna cikin wannan koyan sana'a za a dinga ba su 10,000. Sai kuma akwai abin da ake kira home school grown student in kika duba mu kamar Arewa wani zai talauci yake hana iyaye su aika da yaran su makaranta su sa kansu su je suna talla a tituna da sauransu haka ko kuma yaran in suka taho ba abinci da sauransu haka sai su ga ma yaran zuwa makarantar ba su ɗauke su da muhimmanci ba. Saboda haka akwai wannan tanadi da aka yi
wanda an soma su a wasu jihohi Birjik sun kai 14 inda za a dinga ciyar da yara akalla abinci sau daya zuwa sau biyu a rana da ake kira homeschool feeding. Duk wannan yana cikin shirin shi Baba Buhari. Sai na uku na miki bayani akan wannan kudi da ake kira market money.
Na bashi.
Na bashi. Na uku shine na miki maganan wannan conditional cash transfer da kike tambaya. Wannan tallafi da za a yi, wannan tallafin ba mu kowa da kowa ne ba. Akwai kesun mutane da za a ba su, waɗannan kuma mutane su ne wanda suka fi bukata a cikin mabukata. In aka tafi karkara ɗin da haɗin shugabannin da suke karkaran da al'umman, an san gidan da suka fi fakarahu a garin. A cikin gidan da suke fakarahu ba, in kika san al'ada irin namu za ki ga shashi-shashi. To a kowane shashi ma a cikin gidan an riga an san wanda suka fi rashin galihu a ciki. To a cikin su ne za a ɗauki guda ɗaya.
Eh to ai dama dan mutane su fahimta ne dan ka san kawai wani yaje ya zaci kawai in baka da aiki zaka je a faka. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Senator Ali Wakil shugaban kwamitin yaki da fatara da talauci na Majalisar Dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sebango. Ya tsage a huta lafiya.
Jama'a da laga karan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aika mana ta email.
Wasiƙar mu ta farko a yau cewa ta yi salamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa shugaba Muhammadu Buhari mu ma manoma muna da tamu gudunmuwar da zamu bashi domin ya tada komadar tattalin arzikin Najeriya cikin sauki. Bukatar mu kawai takin zamani ya shiga hannun kananan manoma da rahusa. Sako daga mintare dan Ma'azu baban Khalifa da Ibrahim Jikan kan da gidan mai kwara jihar Sokoto. Sai kuma wasika mai cewa hakika ci gaba da mai da martani da al'ummar jihar Zamfara ke yi akan furucin da gwamnatin jihar na Zamfara yayi wato gwamnati Abdul Aziz Yari na cewa saban Allah ne ya janyo cutar sankarau. Hakika wannan haka yake. Dan haka ya kamata mu ringa kallon laifuffukan mu ba na wasu ba domin mu tuba ga Allah. Sako daga Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Shehu Bashir Fulani da Muhammad Bashir Damari.
Ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Wani labari da muka samu yanzu na cewa yau Alhamis shugaba Donald Trump na Amurka zai karbi bakoncin takwaran aikinsa na China Xi Jinping domin yin taron kolin kwanaki biyu. Ana fatar shugaba Trump zai matsawa China lambar ta dauki wani mataki akan shirin nuclear Korea ta Arewa. Kasar China dai kusan ita take bai wa Korea ta Arewa kayayyakin da take bukata kamar mai da kayayyakin abinci da kuma sauran kayayyakin masarufi da wasu karikitan da za ta iya amfani da su wajen kera makamai. Kasar Turkiya ta ce sakamakon binciken gawawwakin 'yan kasar Siriya da suka mutu ya nuna cewa guba ce ta kashe su. 'Yan Siriya guda uku sun mutu ne bayan an kai su kasar Turkiya domin a musu jinya tare da wasu mutane 30 bayan harin da aka kai ranar Talata.
Masu haro abin da sauke nan cikin shirin yanzu sai kuma can ba Allah da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun mu sallama da ku baki daya muna mika sakon ta'aziyya ga dokacin al'umar Jos dake jihar Plateau Nigeria saboda rasuwar Sheikh Al-Hassan Sa'id Adam wadda Allah ya rasuwa jiya da fatan Allah ya ji kansa amin mu kuma kyauta ta namu karshe. Yanzu a madadin Juma'a Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta kula da dakin gabatar da shirye-shiryen da ma engineer Utkud da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Ali Uzan da aka ta in sallama da ku amma kada ku za ku daga malamai na zauren yau da gobe da shirin mu na gaba.